daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da shiga sabuwar shekara ta 2019. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger akan VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Fage da ni Amina Buhari Auna. A duk ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan ilimi, amma a yau ɗaya ga watan Janairu na sabuwar shekarar 2019 shirin namu zai ta'allaka ne kan irin fatan ku kan shigowar sabuwar shekarar.
Shin tsakanin Bindo da Buhari waye kamata a tuhuma?
Bazan bukatun kana ga kamar kace kai ne bukatun saki duba mutun yake cancire.
Ya kamata a Najeriya a saki duba batun yaki da cin hanci da rashawa. Gaskiya ba mu ci gaba ba akan
Zahra. Shirin namu na dauke ne da ra'ayoyinku masu sauraro da kuma irin abubuwan da kuka fuskanta a bara. Sannan kuma za ku ji tattaunawar da wakilanmu na sashen Hausa suka yi da ku masu sauraro. Yanzu bari mu fara ji da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafin mu na abota wato Facebook, inda muka ce waɗanne darussa kuka koya a shekarar 2018, menene fatan ku a wannan sabuwar shekara, kuma ta waɗanne hanyoyi za ku taimaka domin ciyar da al'ummar ku gaba. Ga kuma yadda kuka amsa mana. Amsarmu na farko a yau ya fito daga wurin Abubakar Yakanaji Bauchi, inda yake salam filin yau da gobe, muna taya daukacin al'ummar duniya murnar shigowar wannan sabuwar shekara da fatan samun alkhairi a cikin ta. Sai Adamu Sabiu Wangara, inda yake assalamu alaikum yau da gobe, ina yi muku murnar shigowar sabuwar shekara ta 2019. Sai kuma amsar Bayero Abdullahi Dan Fulani jihar Zamfara, inda yake fatan mu a shekara ta 2019 Allah ya kawo mana zaman lafiya da arziki mai dorewa. Sai Excellence Dauda Garba anguwar Jaji Fataskun a jihar Bauchi, inda yace bayan dubun gaisuwa mai yawa, to a gaskiya masu gabatar da shirin yau da gobe shekarar 2018 na makance saboda soyayya, amma a shekarar 2019 zan iya gani domin ido zai bude, saboda idan ka makance a so to aure ne ke bude idan, ku tashi lafiya. To sai kuma amsa na gaba daga wurin mai turare Gwadabawa, inda yace yau da gobe sai Allah, tabbas wannan sabuwar shekara fatan mu Allah ya ciyar da kasan mu, ya sa wannan zabe da zai gudana a kasata Allah ya sa a wani lafiya. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Musa Hadarin Asuba da Magaran, tare da Bila Restaurant Rahama anguwar Konal da Magaran, da Hamidu Kalallabuwa jihar Diffa, inda suka ce yau da gobe sai Allah, mu dai muna yi wa daukacin al'ummar duniya barka da sabuwar shekara ta 2019, da fatan Allah ya maimaita mana, amin. To mun gode, ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu. Madalla, yanzu kuma bari mu je ga wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Suleiman Muna Barma domin jin fatan wasu 'yan jamhuriyar Niger ga wannan sabuwar shekarar da muka shiga.
Assalamu alaikum wa rahmatullah, sunana Ibrahim Kantama, dan kolar mazaunin birnin Yame. lalle shekara 2018 ta shuɗe kuma mun ga abubuwa daban-daban musamman dauka daga siyasa tattalin arziki da kuma zamantakewa dai ne da kullum bangaren siyasa mun ga cece kuce kala-kala bashi kuma akasari ɗan kasuwa har shekarar nan ta kare kowa na kuka ma'aikata na kuka duk da talauci da rashin ciniki da ake fuskanta hukuma kuma sai ta ƙara haraji akan abubuwa daban-daban to kenan kaga wannan shekara ta an samu matsi a cikin harkar kasuwanci in aka duba bangaren ƴan kungiyoyin horar hulla sun dauki abubuwa da yawa ko sun matakai wanda suka kai wajen har gwamnati ya kama wasu ya rike kuma aka dai ta gaggauta mai a har wannan shekara ga su yanzu yau Allah ubangiji ya kawo mu karshen ta kenan mu fatan mu kar Allah ya sa a maimaita duka irin wannan abubuwa da suka gabata burin mu shine a samu daidaito shekara wannan da muke ciki sabuwa ya kasance shekara ce ta kwanciyar hankali musamman ma maganar kwanciyar hankalin nan yanzu idan kuka duba yankin Difa da kuma ya watso nan haka wajen ma shine yankin jihar Tilabiri inda ma har an sa matakan hana huta ko ɗan lokuta da aka kaire na huta fatan mu anan shine wannan shekara ta kasance shekara ce wadda ta zo da lafiya da kwanciyar hankali sabanin ta 2018 ya zamanto shekara ce ta kwanciyar hankali da arziki da wadata da daidaito tsakanin ƴan ƙasa
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sunana Abdul Kadir Muhammad wanda kusan da suna mai dalili namu mazaunin babban birni mai jamhuriyar Niger to da sunana da sunan jama'ar Niger gaba ɗaya baki ɗaya muna mika gaisuwar mu ta barka da sabuwar shekara ga al'ummar duniya gaba ɗaya baki ɗaya kuma muna fatan wannan shekara ta 2019 ta zama na shekara ce mai ɗauke da abubuwa na alheri ga faɗin duniya gaba ɗaya da kuma ƙasar mu ta jamhuriyar Niger muna fatan Allah ya kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali da daidaituwar al'amura a cikin faɗin duniya gaba ɗaya da nahiyar mu ta Afirka da kuma ƙasar mu ta jamhuriyar Niger wannan shekara ta 2018 da ta shuɗe mun ga abubuwa masu ban mamaki masu ban tsoro masu ban al'ajabi iri-iri musamman ma irin yadda tashe-tashen hankula suka dabaibaye ƙasashe da ke kewaye da wannan ƙasa tamu ta jamhuriyar Niger to sai mai fatan ubangiji Allah sa a murƙushe su cikin wannan shekara ta 2019 kuma muna fatan ubangiji Allah ya karkato da hankalin matasan mu su gane cewa zaman lafiya da kwanciyar hankali shine cigaban kowace al'umma kuma muna fatan ilimi ya wanzu kuma hukumomi su ba harkar ilimi muhimmanci sosai kuma muna fatan a yaƙi cin hanci da rashawa wanda yana daga cikin abubuwan da ke tanzara da yawa daga cikin al'umma fada cikin wasu halaye waɗanda yake ba su da daɗin ji ballantana gani
sunana malama Halima dake birnin Yamai da farko dai ina gaida dukkan ma'aikatan VOA ina gaida mai gidana da uwayena kuma ina fatan alheri ga wannan sabuwar shekara da za ta shiga da dukkan Afrika ƴan Niger da dukkan al'umma gaba ɗaya ina fatan alheri zaman lahiya kwanciyar hankali da lahiya ina fatan alheri dai
assalamu alaikum ni sunana Omar Rigo irin abin da zan manta da shi a cikin wannan shekarar ta wuce wanda akai a ƙasar nan wanda kuma nake gani abu ne wanda ya kamata a ce kowa ya riƙe shi a ran shi wato domin a samu kwanciyar hankali a cikin ƙasa shine irin hare-haren da ake kawo a cikin ƙasar nan wato ta kawo kowane ɓangare in ka diba za ka ga wato akwai matsala in ka diba nan gabacin Niger a Difa akwai matsala diba wato bisa iyaka da Niger da Mali akwai matsala bisa iyaka Niger da Burkina akwai matsala bisa iyaka Niger Nigeria wani bangare wato akwai matsala kenan kaga wannan abu ne wanda wagi shekarar ta zo da shi wanda mutum mai son kwanciyar hankali a cikin kasar gaskiya abin zai sa a cikin rayuwar shi ni abin da ke tsaya mun arai kenan wanda nake gani gaskiya ba zan iya manta da irin wannan tashi-tashin hankulan da suke shigowa cikin kasar mu wanda a da ba mu san da su ba abin da nake fata kuma a ce shekara ta 2019 ta kasance a gare ni, a gare mu, da kuma duniya gabaki daya abu guda ne. Wato a ce dai a yi fatan zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da kwanciyar hankali a cikin ƙasa ta da kuma wato ƙasashen Afrika kai har ma da duniya gabaki daya. Allah kuma ya sa wannan shekara da ta sha bamban da duk shekarun da wanda suka shuɗe. Allah kuma ya sa a kawo ƙarshen Boko Haram a cikin ƙasashen mu gabaki daya. Amin.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Shamsiya mai shima hasabu. Ina murnan ganin wannan sabuwar shekara. Allah ya sa ta kasance mai albarka da kwanciyar hankali a duniya da ci gaba a ƙasashen Afrika. A shekarar 2018 an sha fama da matsaloli kala-kala a ƙasashen Sahel irin su Niger, Nigeria, Chad, Burkina Faso da Mali. To ina fatan Allah ya kawo ƙarshen waɗannan matsaloli a shekarar da muka shiga, wato 2019.
Sunana Asmana Muhammadu. Wannan shekara ta 2018 shekara ce da ta wuce an sha tsegurguma a ƙasar Niger, musamman bisa zancen kasafi na kuɗi wanda kowa ya tabbatar da yayi al'umma alheri, amma wa'ansu mutane sun maida wannan shekara shekara ce ta siyasa. An yi takwamacala a cikin wannan shekara. Fata na a wannan shekara mai kamawa ta 2019 Allah shi kawo mana kwanci hankali a cikin ƙasarmu, shi tabbatar mu da zaman lahiya a cikin ƙasarmu kuma da ci gaba. Wannan shine fata na a cikin wannan sabon shekara, kuma shekarar ta wuce an yi ta lafiya lau, an kare lafiya lau, amma kowane Allah zai da nashi amanu.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Adamu Musa Nyame Niger. Muna ma mutane barka da shekara, fatan alheri zuwa sujinanmu, fatan alheri zuwa ƙasa ta Niger. Muna roƙo Allah ya ƙara zaman lahiya cikin ƙasarmu Niger. Muna ma kowa da kowa barka da sabon shekara.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, sarkin baiwa, roƙon nani nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin summa amin ya Allah. Amin, amin summa amin ya Allah.
To kun ji waƙar lafiya daga wurin Shatan Niger. Zara uke mai fatan ki da wannan shekara.
To fata na da wannan shekaran shine Allah Ubangiji ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali.
Ni ma dai gaskiya fata na kenan, balle waɗannan garkuwa da ake da mutane da rashin kwanciyar hankali a su zamfara.
Gaskiya ne. To masu sauraro, kun ji daga 'yan jamhuriyar Niger da fatan da suke da shi a wannan sabuwar shekara. Yanzu kuma bari mu je ga wakilinmu Ibrahim Abdulaziz domin jin tattaunawarsa da wasu mata kan wannan sabuwar shekarar.
Yau take ɗaya ga watan Janairu na wannan shekara ta 2019, kuma kamar yadda aka sani mun yi adabo mun yi bankwana da shekara 2018. Abubuwa da dama sun faru, ganin haka muka ce za mu tattauna da wasu matasa kan mutuna baya da kuma fatan mu a shekara da za mu shiga, ko kuma muka shiga a yau ɗaya ga wata, wato ranar Talata. Kuma a halin dama na akwai wani matashi, za ku ji sunansa daga bakinsa.
Sunana Ali Muhammad Tukuru.
Kusa da shi akwai
Alhaji Abubakar Sadiq Alizira.
To malamai barkamu da warhaka.
To barka dai Ibrahim Abdulaziz.
To alhamdulillah. To bari in soma da ke Aliyu, kai a matsayinka me za ka yi tunawa a shekarar ta shuɗe?
To alhamdulillah, kamar yadda ka tambaye ni, a shekarar da ta shuɗe ababe da dama wanda za mu tuna, kamar yadda ka ce, na bakin ciki da na farin ciki. Za mu fara dai da na farin ciki. Za a iya cewa to alhamdulillah, kamar yadda 'yan siyasa suka yi ta zaɓuɓɓukansu har suka kammala, musamman wasu zaɓuɓɓuka da suka yi na fidda gwani, kama daga jam'iyyu da dama a Najeriya, sun yi zaɓuɓɓukansu har aka kammala, ba mu ji kashe-kashe da dai sauransu ba. To abu na bakin ciki kuma irin ababe da suka yi ta faruwa a kasar mu Najeriya wannan al'amari sai dai mu ce wa iyazu billahi musamman idan ka duba irin kashe-kashe da aka yi ta fama da su a wasu yankuna musamman a jihar Adamawa a ƴan kwanaki can da suka gabata an abka ma wasu ƙauyuka koda a nan shekaran jiya da ya gabata a karamar hukumar Lamurde an samu hasarar rayuka wannan abun mai Allah wadai da su kuma muna fatan cewa wannan shekara ta 2019 da muka shiga da idan Allah makamancin haka ba zai sake faruwa a Najeriya ba
idan muka tuna a baya akwai alƙawarin da ɗan siyasa suka yi da zaka tunawa wanda ya faru an cika koko ba a cika ba da wanda aka cika da wanda ba a cika ba a shekarar da ta gabata
eto idan muka ce zamu tuna wannan batu kaga shi kansa a Najeriya shugaba Muhammadu Buhari lokacin da yake neman zaben kasancewa shugaba a shekara ta 2015 da ya gabata yayi alƙawarin cewa zai bunƙasa kuma zai yi abubuwa uku idan Allah ya bashi shugabanci yayi alƙawarin kiwon zaman kawo zaman lafiya ma'ana dakile Boko Haram da kuma farfado da tattalin arziki da kuma cin hanci da rashawa to amma ka san dan adam tare yake ba bai cika 10 ba wani zubin za a yaba masa amma kuma akwai korafe da dama domin idan ka duba a Najeriya sai zamana za a iya cewa yanzu baya ga yaki da aka ce za a yi cin hanci da rashawa tunda shine babba akan gaba yanzu watakila ma za a iya danganta shi yake haifar da ta'addanci da dai sauransu tunda idan kudi ya wadaci manyan din za su iya bin abinda suka ga dama domin bukatar su ta ci to kaga batun yaki da cin hanci da rashawa da shugaba Muhammadu Buhari yace zai yi gaskiya akwai abun dubawa har izuwa yanzu akai idan ka duba tunda shugaba Muhammadu Buhari ya hau ba mu ji tsayayyen mutum wanda yau aka zarge shi da makudan kudade wanda aka gurfanar da shi a kotu aka karbi kudin kuma aka hukunta shi kamar yadda kundin tsarin Najeriya ta sanar ba wasu na danganta duk waɗanda ma shugaba Muhammadu Buhari yake kamawa kamar akwai jikakkiya ne tsakanin su kamar personal interest nasu ne idan ka duba akwai shehi malami da al'amarin ya ritsa da shi wanda har izuwa yanzu ba a sako shi ba an kuma ce kakakin kuma an ce mai magana fa da mataimakin shugaba Muhammadu Buhari wato Garba Shehu ya fidda sanarwa yace shi shehi malami din da aka kama yana iya cin miliyan 3 a wata to me yasa ba za a sake shi ba akwai kuma shi sambo da soki wanda shi ma kotu duk sun wanke sun ce a sake ba a sake su ba in ka duba a jihar Adamawa akwai tsohon sakataren gwamnati wanda aka zarge shi da almundana da dukiyar talakawa amma yana nan yana yawo sa ba a taba shi ba idan ka duba akwai mutane da dama ko tsohon gwamnan jihar Adamawa duk Najeriya ba a taba binciken wani gwamna a ce ya ci naira biliyan 25 ba sai akan wannan gwamna gashi sai muka ganshi shi ma yana bin wata jam'iyya yana yi wa ɗansa talla takara kaga wannan za a iya cewa batun cin hanci da rashawa da aka ce za a yi din mu ba mu gani a ƙasa ba musamman mu a jihar Adamawa anan dai kwanake an yi anti-corruption summit wanda mai girma gwamna Senator Bindo ya tabbatar ya nuna takaddan cewa ga yadda ya samu jihar Adamawa ga kuma kudin da ya samu ya kashe an yi alasan barka shin yanzu idan aka ce Bindo ya sauka EFCC suka zo suka kama shi shin tsakanin Bindo da Buhari waye kamata a tuhuma
ba sai bukatun kana gari kamar kace kai dai bukatun saki duba batun yaki da cin hanci da rashawa
ya kamata a Najeriya a saki duba batun yaki da cin hanci da rashawa gaskiya ba mu ci gaba ba akai
to a wannan kenan bayin kuma ga Alhaji Abubakar wani batu kamar yadda ka faɗa shine abin da ya shafi a shekarar da ta shuɗe nan an samu tashin hankali tsakanin al'umma da ke danganta da faɗan makiya da manoma da sauransu hakan nan a jihar ka musamman a jihohi wasu jihohi na arewacin Najeriya me za ka tuna kan abin da suka faru da kuma batun abin da ake ta cewa an tare hanyoyi ana tare mutane da kuma misali ka ba na garkwa da mutane me za ka dada
to magana makiya da manoma sai mu ce musu alhamdulillah ko kuma mu ce baram ya mu ci auzu billahi don muka ci auzu billahi ka ba muna sake kirkirin tazia ta da wutan fitina amma but duk fatan mu da ya dawo alkhairi ne a kulli yaumi batun magana manoma da makiya ina fa gani fa wannan akwai alaka da siyasa ciki duk me doshi mu shugaban Muhammadu Buhari yace kowa duk talaka da mai kudi ya koma gona tunda yace ya koma gona kan me ya kamata a yi sai dai kowa ya amsa kira shugaban kasa tunda dukkan mu masu biyayya ne dole ne mu mika kunne kan mu mu mika mu koma zuwa ga zaunoma sai wasu daga gefe sai su kawo sai ko su kirkiro wayanda ba su da alaka da fulani ba su da nom ba su da shanu ba su da komai sai kaga su zurata kayan fulani sai su shiga gona wai su ce wai su fulani ne ko kuma sanar da taron mutane bisa ga alamu dai suna so su bata mana wannan mulki suna su bada mana wannan mulki ba tare da wani shi ya shafi
kai kamar zamantakewa tsakanin su al'ummu me yake tunawa a shirye ta gabata an samu kikkiawar dangantaka wato tsakanin al'ummun da ake ta samu wannan tashin hankali ko kuma rashin kikkiawar dangantaka ne ya jawo wannan tashin hankula
to an samu kikkiawar dangantaka tsakanin jama'u sannan kuma kamar inda zaki maka nan duk fa wannan abubuwan nan mu ban taba sani shi ba zaman da duk sa abin da yake faruwa da ka san lokacin da muke yaran mu sai ka ga musulmai da kirista suna makanta guda ba a taba ware mana a ce mana wannan a maki yinka ko kuma wannan abokin gabanka ba duk da sai hada mu aji daya mu zauna mu yi karatu mu yi tantance mu zauna mu yi abinci abinci tare mu yi wasa tare amma sai yau aka wayi gare aka samu aka ce wannan church sun gina makanta su sun ja yaran mu musulmai kirista sun aje wannan islamiya ko masallaci sun gina makanta su sun ja yaran sun adana sun aje su sai suna yin wurin karanta musu wadda abin da hali ne wanda shi bai danganci da zamantakewa na al'umma ba
to lalle a masu sara kula da ji da muke tattauna da waɗannan baki a cikin wannan shirin na yau da gobe inda muke duba abubuwan da ya shafi shekara ta gabata wato ta 2018 da kuma yau muka shigo sabon shekara a kuma wannan rana kuma cikin shirin na yau da gobe muna duba batu ta dama Alhaji Ali wani batu shine na batun magana shekara ta gabata me zaka tuna abin da ya shafi walau tattalin arziki ko kuma walwala na jama'a na masu gidan rana an ya shekara ta kasance muku
to idan muka duba shekarun da ta gabata dai ita gwamnati ta ikirarin cewa ta farfado da tattalin arziki amma ka duba hukumar gididdiga ta kasa har zuwa yanzu suna cewa an samu koma baya musamman ma wajen matasa da basu da aikin yi za a iya cewa an yaba wa shugaba Muhammadu Buhari musamman ta kirkiro wannan aiki na in power al'umma da dama suna morarsa amma fa idan ka duba su wane ne kashi nawa ne ma'aikatan gwamnati a Najeriya kuma kashi nawa ne waɗanda ba sa aiki a Najeriya alal misali ba su ci kashi 20 cikin 100 ba ma'aikata idan ka duba zaka ce sauran mutane gaba ɗayan su kashi 80 din nan wasu na fama dama so tare zaka samu yankunan karkara su suka fi shan wahala su suke noma su fitar da tattalin arziki din da sauransu amma kuma su ne koma baya sai dai za a iya cewa jahar Adamawa ma alhamdulillahi kamar yadda mai girma gamna ya samu mana traktoci na bunƙasa domin farfado da tattalin arzikin to sai dai wani abun da muke so ya kasance wanda za a iya cewa idan aka noma shi din an rufe boda mu a daina fitar da abincin mu waje maimakon da an rufe boda na waje ba zai shigo ba amma mu kuma namu muna gani ana fita da shi amma kuma nasu ba zai shigo ba to ta yaya zamu wadata da abincin
to abuka wata kila kai a shekarar ta gabata ta 2018 suke aljihun ka ya cika wasu na kuka kaman kai kuma fa
to bisa ga farin cikin da nake yanzu a wannan zamanin da muke ciki na 2018 karshe da zuwa farkon wannan shekara 2019 to a kullum in kai Alhaji Ibrahim in zaka tuna shekaran da wuce fa kwana nawa kace a gidan mai yau an waye gari yau mai ko ta ina available ka shiga ka samu mutane suna zaune kaman ma fa ba kaman ba su da mai sai ka dace su ce maka mai zaka sha ne
wato a shiga ta gabata an samu datan mai
an samu karancin mai da kaman mosa daga December daga October November December mutane kwana mai mai sati a gidan mai wani mai kwana hudu a gidan mai wani a shekarun baya kenan amma fa a wannan karo kam alhamdulillah
wato an samu mai
ha ba kai kuma
to kaman magana ta tunan arziki kuma fa masu gidan rana a shiga ta gabata ya an samu walwala aljihun ku ya cika koya
to a kasar da kullum yau mai dan adam da yau sai ya ce alhamdulillah batun maganan tattalin arziki kan sai kuma baya an samu kadan Alhaji Ibrahim
wato kadan aka samu
compared to shekarun bayan da suka wuce
to a yanzu za mu je gaba na biyu shine abin da ya saki wannan shekara muka shigo ta 2019 akwai batutuwan da dama da ake hasashe zai faru kama daga batun maganan siyasa da ma sanin su kai bari in sama da kai wata kila kaidubi ta buga kasa ko ka duba tauraro amma yake tunani Malam Aliyu kake hasashen zai faru a shekara 2019 da muka shigo yau
eh to gaskiya abun da zai faru a shekara ta 2019 yana da yawa babban abun da zamu ce farko sai dai Allah ya ce ai sai dai mu ce Allah ya kare domin idan ka duba muka koma bangaren siyasa yanzu za a iya cewa kowace bangare ta ja daga kan cewa sai ta shugabanci Najeriya kuma akwai wani bangaren da ko iyaye mutun yake ba isa ai musu rikici a Najeriya ba in sun ci dole ne kawai a basu to kaga idan suka ci aka hana su babban tashin hankali wanda zamu fuskanta sai dai mu ce Allah ya kare domin idan ka samu abu kace idan Allah ya baka abu a dauka a mika maka da sauki kamar yadda gwamnatin da ta yi ya gabata idan haka zai kasance a Najeriya to zamu iya cewa alhamdulillah amma fa idan wasu yan kaka gida suka zuga shugaba ko kuma suka zuga mabiya baya suka zuga shugaba suka ce kafa ka yadda to gaskiya zamu iya cewa Allah ya
kare hasashen za a cakwake siyasa ke
akwai cakwakiyar siyasa matuka
eh ta abokar kai ko me kai hasashe a shekara 2019 shi yayi hasashe za a samu cakwakiyar siyasa kai kuma tafin tattalin arziki ko me kake hasashe ko kuma kike ce eto ne zai faru
eto ta fanyin siyasan zaben da yake gabatowa
ta kaba siyasan ne
siyasan ne Alhaji Ibrahim zaben da yake gabatowa ina tsammani za su ma 16 ga watan 2 zaben shugaban kasa ko to matukar arin ga an soma zaben shugaban kasa arin har Allah ya ba mai rabo sa'a to annan da insha Allah na ga kaman komai zai daidaita sannan kuma kira sannan kuma abin nake so in jawo hankalin mu zuwa ga wata wajen siyasan nan matasan mu waɗanda ba su da aikin ko kuma ake samu su ana bai da su karin farauta don Allah don Annabi kowa ya mai da hankali ya san abin da ke yi zaman lafiya shine cin gaban mu a kasan nan
ina kiran ɗan siyasa a ji tsoron Allah a san cewa duk daren dadewa in dai a kundin tsarin mulkin Najeriya ne ba zai wuce shekara 8 ba duk tsananin zafin mulkin ka ran da ka sauka zaka koma Allah sarki musamman ma irin dukiya ta siyasa wasu na ganin cewa kamar dukiya ne kawai ta je kana yi ka lokacin da kake samu zaka yi komai da komai a rayuwanka amma da zaran ka sauka sai ka zama abun tausayi
so jama'a gashi mu dauko gangara ko muna ganin gani lokacin da kan ibar mana ya su mahararan yanzu dai godiya ta musamman ga su bakin namu kamar gashi Ali Muhammad Tukur Rabin Kola da kuma shi Alhaji Abubakar Zira muna godiya a Zira muna fata kamar da ku zo lafiya san cewa Allah ya ku gidajen ku lafiya
to godiya muke Ibrahim
Blessings so godiya ke Allah ubangiji ya nuna mana 2020 kuwa
to dai na to yanzu dai a wadadin su gabaki da kuma wadanda suka da hancin shirin musamman ba nan birnin Washington DC na ku Ibrahim Aziz ke fatan mu zama lafiya
daga bakin matasa da yanda suke kallon wannan sabon shekara da kuma abubuwan da suka fuskanta a bara Zahra'u me kike gani ya kamata a ce gwamnati sun tsaya a kai a cikin wannan shekaran da za a shiga da muka shiga dai zan ce so gaskiya abu ɗaya ne mafi muhimmanci yanzu dai harkar tsaro din nan
kware ni ma dama amla zace
tsaro a samar da tsaro a ƙasa saboda harkar tsaro din nan kullun yana da samun tabarbarewa kuma da a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali
kuma ni ina ganin kamar mutane ya kamata su ma su dubi kansu gudun wanda za su iya badawa amma dai yanzu masu sauraro a nan ne za mu dasa aya mun kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da engineer mu na yau Mr. Dan tare da abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa
Zara Aminu Fage
ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya
maza da mata yau sai